This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai farmakin soja akan Hamas a duk fadin Gaza, amma sun bar kofa a bude domin wani sabon zagayen shawarwarin shiga tsakani a mako mai zuwa, kamar yadda wani jami'in kasar ya bayyana a jiya Asabar, wanda yake bayyana sunansa saboda tsananin halin da ake ciki. Majiyar wadda zaranta da kamfanin dillancin labarai na Reuters ta ce an yanke shawarar sake sabon zagayen tattaunawar ne bayan da shugaban hukumar leken asiri ta Isra'ila Mossad ya gana da shugaban CIA William Burns da Prime Minister Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Bil Al Thani. Majiyar ta ce a ƙarshen taron an yanke shawarar cewa a cikin mako mai zuwa za a bude zaman sulhun bisa sabbin shawarwari daga masu shiga tsakani. Masar da Qatar suka jagoranta tare da taka rawar Amurka sosai. An dai samu cikas a tattaunawar sulhu tsakanin abokan gaban biyu. Isra'ila ta buƙaci a sako mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, sannan Hamas ta yi kira da a saki fursunonin Palestine da kuma kawo ƙarshen yakin Gaza. Yan siyasar adawa a Mali sun faɗa jiya Asabar cewa sun kafa gwamnatin riƙon ƙwarya domin adawa da wanda ke mulkin ƙasar, wanda sojoji ke mulki tun bayan juyin mulkin shekarar 2020. Wannan dai shine mataki na baya-bayanan da yan adawa farar hula suka yi tun bayan da shugabannin sojojin Mali suka kasa cika wa'adin watan Maris na gudanar da zaɓe tare da miƙa mulki gwamnatin farar hula. Majalisar Wakilan Jama'ar Ƙasar a yau ta zaɓi mambobin gwamnati, inji wata sanarwa mai ɗauke da kwanan wata a Geneva, da kuma ɗan siyasar ƙasar Mali mai gudun hijira Adnan Touré, wanda aka bayyana a matsayin shugaban hukumar. Wannan gwamnati ita ce kaɗai halattacciyar gwamnati a Mali, inji rubutun. Ta bayyana sunan Prime Minister kuma ministan tsaro na gwamnatin da ke hamayya da Mohamed Karif Kon, ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar da aka yi gudun hijira aka lissafa a matsayin mambobi. A ɗaya bangaren kuma, gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso da ke kan karagar mulki tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2022 ta tsawaita mulkinta na tsawon shekara biyar a ƙarshen yarjejeniyar da aka amince da ita yayin taron tuntuɓar ƙasar a jiya Asabar, inji shugaban tattaunawar. An ƙayyade wa'adin miƙa mulki ga watanni 60 daga ranar 2 ga watan Yulin shekarar 2024, inji shugaban kwamitin shirya taron tattaunawar na ƙasa Kanal Musa Diallo bayan tattaunawar. Ya ƙara da cewa jagoran juyin mulkin ko muƙaddashin shugaban ƙasa Ibrahim Touré na iya tsayawa takara a kowane zaɓe a ƙarshen lokacin mulki. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne aka fara taron tattaunawa na kwanaki biyu na ƙasa da ƙasa, wanda ake ganin zai tsara hanyar koma mulkin farar hula ga al'ummar Afirka ta yamma da ke fama da tashin hankula. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kuɗi daga rukunin ƙasashe bakwai masu girman tattalin arziki a duniya sun ce sun cimma matsaya kan wani ƙudurin Amurka na karɓar ƙarin kuɗaɗe ga Ukraine daga kadarorin Rasha da aka rike su a ƙasashensu, amma sun bayar jijiyar ƙarshe da za a yi aiki da su a gabanin taron ƙolin da shugabannin ƙasa za su yi a watan Yuli. Ministocin kuɗi sun faɗa a jiya Asabar cewa a cikin wata sanarwa bayan taron da suka yi a Stresa na Italiya, cewa suna samun ci gaba kan ƙudurin Amurka na karɓar bashi ga kuɗaɗen ruwa masu zuwa nan gaba kan kadarorin da aka rike don baiwa Ukraine ɗin a yanzu haka. shawarar ƙarshe da za a yanke za ta iya kasancewa tare da shugabannin kasashen G7 ciki har da shugaban Amurka Joe Biden a wata mai zuwa a taronsa na shekara-shekara a garin Fasano da ke kudancin Italiya. Daga ƙarshe manyan jam'iyyun siyasa hudu na Afirka ta Kudu sun fara yakin neman zaɓe a ƙarshen mako na ƙarshe kafin gudanar da zaben da zai iya kawo sauyi mafi muhimmanci a ƙasar cikin shekaru 30. Jam'iyyar African National Congress da ta dade tana mulki tana cikin gwamnati tun bayan kawo ƙarshen mulkin 'yan tsiraru na farar fata a shekarar 1994. Magoya bayanta sun taru a filin wasan ƙwallon ƙafa da ke birnin Johannesburg a ranar Asabar don sauraron jawabin shugaban jam'iyyar kuma shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa. Jam'iyyar ANC na fuskantar matsin lamba da ba a taba ganin irinta ba na ci gaba da rike rinjayen 'yan majalisar dokoki a kasar da tafi kowace kasa ci gaba a Afirka. Kuri'a ta ranar Laraba na iya zama wani muhimmin lokaci na jam'iyyar da Nelson Mandela ke jagoranta ta samu kasa da kashi 50 cikin 100 na kuri'un da aka kada a karan farko.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa. A duniyar gizo tunda ke tabo da batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa daga kafofin yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. Madalla a cikin shirin na wannan mako mun kawo muku tattaunawar mu da wata matashiyar mai sana'ar zane-zane wato painting a Turanci wacce take amfani da kafafen sada zumunta a matsayin office din baje kolin ayyukanta da irin nasarorin da take samu wajen amfani da dandalin Instagram. Alƙalaman ƙirƙira dai sun yi nuni da cewa a shekarun baya-bayan nan kafafen sada zumunta sun ƙara sauƙaƙe wa mutane a faɗin duniya yanayin tallata sana'o'insu inda suke amfani da dandalin yanar gizo a matsayin shagon baje kolin dukkan nau'ukan sana'o'i. Yanzu bar mu sada ku da matashiya Maryam mai gida wacce aka fi sani da suna @mimi a dandalin Instagram kuma a yanzu ita ce jagorar kungiyar mata masu zane-zane na Najeriya inda za ta fara bayani akan yadda ta fara amfani da shafin Instagram wajen baje kolin sana'ar ta.
Sunana Maryam Umar mai gida kuma sana'ata ita ce zane-zane. Kwanan nan aka bani president Female Artists Association of Nigeria kenan mata da suke zane-zane na Najeriya gaba daya. Na fara gina followers ina da activities ina a Instagram tun ina jami'a tun ina wurin 300 level nake yawan posting abubuwan da muke a IG da sauransu amma ban fiye sa sosai ba kawai dan kadan kadan sai a 2015 na fara sa na solo exhibition ina da nai to bayan na sa sai naga wasu pages din suke dauka suna sa suna mun congratulations to nene na fara samun mutane na bin page ina su ga irin ga RR wannan da take exhibition tana yin zane-zane da painting.
To Maryam me ake nufi da solo exhibition?
Solo exhibition shine baje kolin zane-zane na ni kadai da zan yi ba tare da mutane ba kuma nayi guda daya ina jami'a ABU kuma nayi guda biyu bayan na gama ABU daya nayi shi a Kaduna sunan shi Jama'ar mu na biyu kuma nayi shi a Turkish Institute a kwanan nan sanda matar shugaban kasar Turkey ta zo Nigeria.
Na'am. Shin akwai wani office na zahiri da ke baje kolin ayyukan ki?
Ni kafafen sada zumunta shine kadai wurin da nake nuna zane-zane na shine kasuwa ta ita ce office dina. Idan nayi wa wasu aiki nayi posting sukan gaya wa wani ya zo ya duba page dina ya gani abin da ya mishi ya ordering ko kuma akwai wanda sun dade suna bi na fa da har shekara 6 shekara 7 su zo su gina gidansu su fara furnishing su tuna ni su akwai wata a Instagram da muke following bari mu je mu yi zane wurin ta. So kullun ina sawa da zan tuna maka cewa ga sana'a ta to a kona ba na jin nauyin nuna aiki na.
To yaya dandalin Instagram ke taimakawa sana'arki musamman wajen samun kudaden shiga?
Eh gaskiya yana taimakawa sosai saboda banda haka ma ayyuka na yana ƙara daraja kamar yanda zan saida wannan shekaran ba haka zan saida ba shekaran da zai zo aiki na za su ƙara tsada kuma darin da suka sa mun shine zai sa aikin zane-zane na ya ƙara kuɗi. Gaskiya online mutane na da influence ba a raina kowa. Wani lokaci bai ma siya ba kawai zai repost din wani zai gani yazo ya siya.
Madalla Maryam a yanzu kina da dubban mabiya a shafin Instagram waɗanne ababe kike ganin sun yi sanadiyar samun waɗannan mabiya?
Ni gaskiya na dade ina tara followers ina da zan ce yanzu na akalla shekara 10 da wannan page ɗin na Instagram kuma kullun cikin posting nake. Idan mai posting aiki da nake ba a ranar zan nuna yanda naje siyan kayan aiki, zan nuna yanda idan yana bani wahala ne, idan ina jin dadin shi ne duk zan nuna. Idan ina koyar da mutane, idan naje sa zane-zane shi ma zan yi video dinna sa ina nuna mutane yanda nake tafiyar da rayuwata yanda kuma sana'an zanen yake a rayuwata. Ina nuna musu abu ne da kowa ma zai iya idan ya sa kanshi. Ina kokarin nuna musu akwai jin dadi a cikin shi. Sannan ina keeping insu engaged da abin da nake yi ne wanda kullun kana so ka buɗe page ina ga to me take yanzu kana gani yanda rayuwata take tafiya to haka nake samun mutane da engagement. Banda wannan kuma idan na haɗu da mutane manya kaman sarakuna haka nan ina dan yi hoto dan yi posting sai mutane su ga wannan tana tare da wannan su nima haka su yi following suna dai engaging suna so su ga me nake.
To shin akwai waɗanda kike kallo a matsayin madubi masu karfafa miki gwiwa wajen aikin ki?
Ni fa ce ina yarinya ba ni da role model da zan ce ina so in zama kaman wannan amma cikin matan da suka influencing ina na pursuing painting sosai ita ce Hajiya Kautu Magana yanzu ita ce director in national troupe. Lokacin da nake jami'a muna karantu akan ta aka ce ita ce mai zane-zane wanda aka fi sani a arewacin Najeriya. To a lokacin na ce to ni kuma ina so in zama na biyu alhamdulillah ina ga muna kan hanyar nan. To banda ita kawai ni ina tafiyar da nawa kaman like original duk yanda na yi nawa hakan ne.
Masu sauraro kar ku sha'aba shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. To yanzu bari mu koma ga Maryam. Ina ga batun yadda aka baki shugabancin kungiyar mata masu zane-zane.
An bani wannan shugaban mata na zane-zane kwanan nan saboda ya kamata a kai shugabancin arewa sannan kuma ana son matashiya wanda ta san aikin sosai sannan wanda za ta iya jan mutane da koyar da irin mu matasa harkan zane-zane. Za a improve the organization in shi a kai shi forward shi sa suka zabe ni. Sannan kuma ina hoping a tenure ɗina zan sign up mata na arewa da yawa a organization ɗin nan. An musu providing platform da za su yi exhibitions da yawa su samu su saida ayyukan su. Banda haka ma ina so ana musu trip training program aƙalla a ce wata-wata don a bunƙasa su. Banda arewa ma other 6 geopolitical zones in Nigeria duk ina da members da team lead da za ana gudanar da wannan training ɗin. Kuma ina so a yi har da junior level wanda za mu na zuwa secondary school muna signing up yara mata da suke sana'an zane-zane tun suna ƙanana don su samu platform da kuma matan da za su na looking up to don su koyi wannan zane-zanen kuma su pursue in shi as career din su.
Shin an taɓa sukar ayyukan ki a kafafen sada zumunta?
Gaskiya ba zan ce na taɓa jin wani criticism ba ko ni ya faɗi wani mummuna abu a kaina. Gaskiya ba san aka taɓa yi sai dai akwai lokaci da zan samu wasu ba ma a page ina because za su zo min directly su min message ni cikin mutunci su ce min suna bani shawara zanen mutane yanda yake a harkar addini kuma wannan ina jin maganar su ina kokarin bari kuma a yanzu ma bana yin zanen mutane alhamdulillah.
Na'am me kike ganin ya kai ki ga samun wannan nasara a sana'ar ki?
Gaskiya abin da zan ce ya kai ni nasara da wannan ficen ba komai bane sai da Allah addu'an iyaye da sallah da kyautatawa ƴan uwa da abokan arziki da kuma hard work din da na samu aiki na. Banda hard work din kuma shine na yarda da kaina sosai duk wani aiki da zan yi duk wanda zan haɗe shi komai kankantar opportunity ina ba shi daraja sosai ina yin shi tsakani da Allah ina yin shi ne da farin ciki da jin daɗi da 100% energy ko daidai da murmushi da yawan mutane magana mai faranta musu rai duk abubuwan ne yana cikin abin da yake bunƙasa sana'a su ba za ka iya yi kai kaɗai ba saboda ka iya aikin ka idan ba ka yi mutane magana da za su ji sanyi a zuciyarsu business din ka za a tafi a barka saboda ba dole za ka sa su siya ba.
Madalla da fatan dai mun dauki darasi a cikin bayanin matashiya Maryam kuma za mu amfana da su. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka sai kuma bakwarmu da ta kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdullahi da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hawwa Umar zan gabatar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai zo muku ne daga birnin Madina, inda zai tattauna da jagoran tawagar likitocin da za su kula da lafiyar maniyyata a birnin Madina, wato Dr. Hamidu Muhammad Liman. To likita, barka da wannan lokaci.
Jama'a assalamu alaikum.
Shin wani irin shiri ne kuka yi don kula da lafiyar maniyyata a wannan birni na Madina?
To alhamdulillah, kowane shekara hukuman Alhazai ta Najeriya tana daukan matakai domin kula da alhazai. Hukuman ta dauki likitoci, ta dauki masu kula da bada magani, pharmacists kenan, da kuma masu jinyar marasa lafiya, da kuma masu kula da muhalli, da kuma yekuwa game da kula da lafiya, wato environmental health officers, domin kula da lafiya wannan alhazai. Kuma hukuman ta yi tanadi da magani isasshe, wanda wasu aka shigo da su daga Najeriya saboda yanayin halin sanin irin rashin lafiyar da ke damuwar mutanenmu. Wasu kuma magunguna da yawa su ma ana sayen su a nan Saudiya domin rage wahalhalun shigo da magani, da kuma tabbatar da cewa an wadatar da alhazai da maganin da duk suke bukata domin kula da matsalolin rashin lafiyar da za su iya tasowa a nan Saudiya, ko kuma waɗanda suka zo da su tun daga can gida. Kuma da taimakon Allah da kuma haɗin kan da muke da hukumomin lafiya na Saudiya, kowane shekara kuma Najeriya ta alhazai tana neman izini daga hukumomin Saudiya domin buɗe ƙananan asibitoci waɗanda za a iya sauraren marasa lafiya kuma a ba su taimakon da suke bukata. A wannan shekara mun samu izini daga hukumar lafiya ta Madina na abuda asibiti ƙananan asibiti guda uku, ɗaya headquarters na hukumar alhazai ta da ke Madina shiyar Qurban, tana da tanadi wanda ba wai kawai idan an ganin marasa lafiya ba, har idan akwai bukatar kwanciya na kamar kwana ɗaya ko kwana biyu a ƙara ruwa a yi allurai, ana iya yi anan. Sannan akwai ƙananan asibitoci a cikin muhallan da alhazai ke zama, su ne suka fi kusa ga alhazai, kuma duk ƙananan matsalolin su a nan ne za a kula da su. Waɗanda suka fi ƙarfin waɗannan ƙananan wurare sai a kai ga babban asibiti ta Shams al-Madina. Idan su ma a Shams al-Madina aka tarar da matsalolin sun fi ƙarfin Shams al-Madina, muna da kyakkyawan alaka da asibitocin Saudiya wanda sun ba da dama dukkan wani marasa lafiya ana iya kai shi asibitocin su.
Shin wani irin cututtuka maniyyatan mu suka fi fuskanta?
Kamar kowane dan adam akwai rashin lafiyan da su alhazai tun a gida, suna da damuwansu, amma wanda bai hana su shigo aikin hajji ba sukan zo da shi. Wasu kuma a nan suke samun matsaloli. Yawancin rashin lafiyan da an kafi samu tun daga gida akwai su kamar hawan jini, ciwon shuga, su asma, su ulcer, akwai masu zuwa da sanyin kashi, osteoarthritis kenan, duka wannan muna ganin su. Amma a nan kuma sabbin matsaloli da ke shigowa saboda yanayin tafiya, ana samun masu yawan zuwa da ciwon jiki, ciwon kai, ana iya samun masu mura saboda canjin yanayi, da kuma yawan shan ruwan sanyi, da kuma zama ko kwana cikin AC, masu mura suna zuwa da yawa. To sannan kuma su ma masu tsaffin rashin lafiya daga gida saboda yanayin zirga-zirga na ibada, shi ma ana tarar da waɗannan rashin lafiyan suna dan ƙara hababbaka. Kamar masu hawan jini yana iya ƙaruwa, sugan saboda ana iya dan dakatar da magani, ko kuma canjin yanayin abinci, sugan ma yana iya tashi. Yanayin zafin da ake cikin Saudiya da kuma sanyi ga na AC, masu asma su ma rashin lafiyan nasu iya tashi. Masu ciwon zuciya su ma abin yana iya canzawa, shi ma ya ƙaru. Amma abinda za a ce kusan sabo a nan shi ne yanayin garin na Santsi na Fako na Dabe, kusan ko ina tiles ne, za ka tara mutanen mu ba su saba ba, so idan ruwa kadan ya zuba ana samun faduwa, wasu har su kai ga kariya. Sannan of course akwai masu zuwa da malaria dinsu da yake nan ba yanayi ne na malaria ba, amma da yawa sukan zo da nasu malaria saboda gajiya sai abun daga nan shi ma ya hababbaka.
A baya kai maganan cewa kuna da waɗanda suke wayar da kan maniyata game da yanda za su kula da lafiyarsu. Shin ta yaya suke wayar da kan maniyatan ta yadda za su gaya musu cewa takalmin shiga ban daki daban na fita waje daban don a guje ma irin wannan tsantsi da sauransu da kuma canjin yanayi maganar tafiya a rana mutum ya dade a cikin rana da sauransu ta yaya suke yin wannan aiki?
Wato aikin ya kuwar fadakar da alhazai aiki ne na kowa tun daga Najeriya yake farawa hakki ne na hukuman alhazai na jihohi su yi kuwa ga alhazansu tun a gida to kuma a wajen ya kuwa din na ana aiki da ma'aikatan jinya domin su sanar da alhazai abin da ya kamata su sani wajen kula da lafiyansu kafin su tashi da lokacin da suke ibada har kuma lokacin da suka koma gida duk da cewa muna fi ba da ƙarfi ga masu waɗanda suka samu ƙwarewa gefen kula da muhalli da kuma yekuwar jama'a amma mu kanmu dukkan jami'an lafiya da ke cikin wannan tawaga daga likitoci da masu jinya da masu ba da magani kowa an sanar da shi abin da ya kamata ya sani wajen wannan yekuwa so yekuwan da aka yi a Najeriya jihohi kusan za a ce duka sun yi wannan kokari domin sun hada shi da hada binciken lafiya gwargwado sun yi kokarin su sun tantance waɗanda za a iya cewa suna da kuzari da za su yi wannan ibada kalilan waɗanda ba su da wannan kuzari ko kuma suna da rashin lafiya da ba za su iya jure ma wannan wahala ba an ba su shawaran su yi hakuri sai Allah ya ba su lafiya ko anan Saudi ya kuwan ci gaba yake yi mukan yi haɗin hannu da hukumomin Saudiya suna da sashen su na turanci wanda suke bayar da takardu rubutacce wanda muke raba ma alhazai sannan kuma ma'aikatan lafiyar mu kamar yadda nake magana da ke a yanzu yau din nan ma mun tura da dama sun shiga muhallin alhazai ba wai kawai domin su ga waɗanda ke da matsalar rashin lafiya su kai su asibiti ba sukan yi amfani da jagororin alhazai duk wani dama da ya samu kamar lokacin yin wa'azi kai amfani da wannan dama kara tunatar da alhazai abin da ya kamata su yi su kula da lafiyansu domin su samu karfin da za su yi ibada
wani kira za ka yi wa su kansu maniyatan don jajircewa wajen kula da lafiyansu da su kansu ma'aikatanku da suke aiki tare su ma wani jan hankali za su musu don ganin cewa wannan aiki ne da sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe kafin a cimma buri
ga su alhazai kamar yadda nace akwai wannan tanadi na sanar da su abin da ya kamata su sani musamman na cewa tun kafin su zo su zama gwargwado suna da goshin lafiya ga yanzu akwai rashin lafiyan da mun ka san suka fi addaban marasa lafiya kamar mura kamar kuma ƙarin rashin lafiyan da dama suka zo da shi waɗanda dama suna da rashin lafiya a gurguje mukan gaya musu su yi sauri su zo asibiti su karɓi maganinsu masu hawan jini kamar ciwon shuga in sun manta ko kuma ba su samu zuwa da magani ba kada su ce su bari sai sun koma gida su yi kokari su zo su karɓi magani da sauri duk wani rashin lafiya da suka lura da shi canji ga yanayin jikinsu su yi sauri su zo asibiti a duba a ba su shawara kuma ba su magani da ya kamata wajen kariya Madina da kuma Makka da kuma duk kusan wuraren ibada wannan shekara wuri ne mai zafi so mukan ba su shawara a rage yawo cikin rana sai ya zama dole in kuma ya zama dole a yi tanadin lema ko kuma malfa wanda za a rage zafin rana din nan akwai waɗanda ke ganin cewa wurin ibada ne cikin fako din nan suna tafiya ba takalmi su ma mukan sanar da su akwai bukatar su rinka sa takalmi sai da in za a shiga masallaci yawan shan ruwan sanyi din nan da kuma kwanciya cikin AC mai sanyi shi ma yana daya daga cikin hanyoyin manya da mahajjata ke kamuwa da mura mukan ba su shawara su guji waɗannan akwai takunkumi din nan da ake rufe hanci shi ma yana taimakawa ƙwarai wajen rage mura sa'an da muke ci shine ko wani shekara hukuma alhazai ta Najeriya tana tanadi na ba alhazai abinci shi wannan yana rage amai da gudawa da ake samu a can da so amma duk da haka za ka tara jifa-jifa alhazai suna yin cin abinci daga waje mukan ba su shawara duk inda za su ci abinci su tabbatar tsaftatacce ne domin gudun kamuwa da amai da gudawa.
Masu sauraron mu kada ku shafa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Ni ne Pastor Kader Muhammad Iblis Aaron Zandar a jamhuriyar Nijar. Kan magana da zamu duba yau shi ne zamu yi karatun mu na farko a cikin littafin Romawa sura 13 aya 1 da 2 ga karatu. Bari kowa ya yi wa yayi biyayya ga mahukunta kuma ba wani iko sai da yardar Allah. Mahukuntan da suke nan kuwa nadin Allah ne, saboda haka duk wanda ya tsayayya ga mahukunta za a yi masa hukuncin da ya dace. Abin da nake so in yi ja hankali ko nasiha kai shine ban girma mutunta na gaba musamman waɗanda suke da shugabanci. A wurin da muka karanta Ubangiji Allah yana ga mana cewa bari kowa ya nuna duk wanda yake a ƙarƙashin ikon waɗannan kowa ne ne shi ya zama mai biyayya ga mahukunta. Saboda me? Domin sai ka darjanta mutum ka bashi girma ne kadai zai iya yin wani abu na karuwa da kai kanka za ka amfana. Sa'annan waɗanda suke mulki suna buƙatar biyayyar mu da girmamawa domin su iya yi kamar yadda Ubangiji Allah yake ga mana a cikin littafin Ibraniyawa cewa mun mutunta shugabanninmu domin ayyukan da za su yi su yi shi da farin ciki yadda zai amfane mu. Hakanan ya kamata dukkan ɗan ƙasa na gari ya kasance mai biyayya da dokoki, musamman misali idan wani zalunce ka nan da nan zaka garzaya wurin jami'an tsaro domin neman taimako su fito maka hakinka. To idan kai baka ba su girma baka ba su mutunci ta ya zami? Hanya guda ɗaya da zamu tabbatar da ci gaba mai dorewa da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya shine mu mutunta waɗanda Ubangiji Allah ya shugabantar akan mu. Domin gurin ya ga mana cewa babu wani shugaban da yake iya kwatar mulki da ƙarfi a gurin Allah. Shi yasa gurin yace kowanne wanda yake shugabanci naɗi ne na Allah, in ma ta wata hanya ya zo in ma ya aka ya samu Ubangiji Allah ne ya bashi dama. Hakkin mu shine mu zama masu biyayya. Yawancin mutane mukan ce su ma ba su abin da ya dace. To ba hurumin ka bane ka hukunta shugaba. Allah da ya bashi mulki, idan kai ka yi biyayya shi bai sauke nauyinsa ba, shi zai hukunta shi. Mahukunta kuma su ji tsoron Allah, su san cewa wannan kujera da wannan mukami da Ubangiji Allah ya ba su ba kwace bane suka yi mishi, a'a dama ce ya ba su domin su hidimta wa al'umma. Ta haka nan kuma Ubangiji Allah idan sun yi abin da ya dace zai saka musu da alheri, zai ba su ladan abin da suka yi. Saboda haka bakin jawabi ko nasihar mu kenan ta wannan ranar Ladi. Bari Ubangiji Allah ya taimake mu mu zama masu biyayya da mutunta dukkan na gaba da mu. Ta haka za mu iya samun albarku da Ubangiji Allah shirya mana. Amen.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.